من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na yau na gota ba 13 na'am 13 ga watan Rajab hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 111 a cikin karatunmu na الجامع الصحيح نإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه مناتشكين كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب زامتاش حديثنا كرشي أولا باب شيني حديثي نتأريبير دهم سند تقص نعم نعم أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني دفن أبو أسامة شين حماد بن أسامة القرشي مولاهم دق بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة دق أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري دق أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دق النبي صلى الله عليه وسلم yace misalin musulmi da yahudawa da nasara kamar mutum ne da ya dauki waɗansu mutane ko aikin kodago su yi masa aiki zuwa dare sai suka yi aiki zuwa ga rabin dare zuwa rabin wuni rabin rana sai suka ce bamu da wata bukata ya zuwa ga ladan da zaka bamu sai ya dauki waɗansu aiki sai ya ce ku cika rago abinda ya saura na wannan ranar taku kuma abinda na shartanta zai tabbata a gare ku shine ladan da nace zan bamu wanda suka yi aiki na wuni baki daya sai suka yi aiki har sai da lokacin ya kai lokacin sallar la'asar sai suka ce aikin da muka yi mun kyale maka sai ya dauki waɗansu mutane aiki sai suka yi aiki na sauran ranar tasu har rana ta fadi suka cika ladan wato kungiyar jama'ar guda biyu wannan Imam al-Bukhari ya kawo shi don ya ishara da cewar lokacin sallar la'asar yana tikewa da faduwar rana saboda da waɗanda suka yi aiki daga la'asar har zuwa faduwar rana suka cancanci wato ranar ladan nasu gabaki daya wannan misali ne duk da yake waɗansu malamai suna ganin misali wanda aka buga ba a ɗaukan hukunci daga wajensa amma waɗansu malamai kuma sun ce ana ɗaukan hukunci kuma shine sani'in Bukhari abinda Bukhari ya yi a cikin wannan wato wajihin misalin da ya zo dangane da nasara da yahudawa da nasara shine yahudawa da nasara Allah maɗaukakin sarki ya ba su haske ya ba su littafi su yi aiki da shi sai suka canza suka baddala shine cewar suka ce ba za su yi ba saboda haka ba su cancanci wani lada ba ma'ana waɗanda suka canza suka baddala ba su yi aiki da abinda ya zo musu suka tsare alkawarin da suka ɗauka suka tsare wato littafin Allah wanda aka saukar a gare su to ba za su cancanci komai ba saɓanin waɗanda suka yi kafin a shafe addininsu su Allah zai ba su lada ɗaya idan kuma in aka shafa addininsu suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi sai Allah ya ba su lada biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ana ba su ladan su sau biyu ya fada daga cikin su shine mazuwa littafi da suka yi imani da manzon su kuma suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka dalika nasara su yahudu sun yi aiki tun daga safi har zuwa rabin rana ishara da tsawon lokacin su tsawon muddar da suka samu da kuma yawan aikin da suke da shi saboda ayyukan da Allah madaukakin sarki ya dora musu masu nauyi ne kamar yanda Allah madaukakin sarki yace rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah ka dora mana nauyi kamar yanda ka dora ma waɗanda suke gabanin mu to nauyin aikin su da dade wannan tsawon lokacin ishara ne ga nauyin aikin su to da suka yi zuwa rabin rana sai suka ce ba za su karasa ba wannan ishara ga cewar da gantsin ce ba za su yi aikin ba wato ba su da wani uzuri suka ce ba za su yi aikin ba dan haka ba su cancanci komai ba to sannan nasara suka dauka daga rabin rana zuwa lokacin sallar la'asar kunga lokacin bai kai tsawon wancan ba ishara ga cewar aikin su wahalar sa bata kai tai wahalar yahudawa ba tunda kamar yanda Allah madaukakin sarki yace dangane da annabi Isa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma domin a halatta muku sashin abinda aka haramta muku shari'ar annabi Isa ta fi sauki dangane da umarce da nauye bisa shari'ar annabi Musa to sai kuma su ma suka ce ba za su yi ba ishara ga cewa sun canza sun baddala sun kirki amanar Allah to sai kuma Allah ya kawo al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sune su kuma Allah ya ba su haske yace si aiki da shi to fatarar ba ta da yawa tunda daga la'asar zuwa faduwar rana bata kai ita ce kamar yanda yazo a wani hadisi rubu'i ce kashi ɗaya ne cikin hudu na lokacin tsawon rana kamar yanda waɗansu malamai suka yi takdirin sa saboda ka kun ga karancin lokacin kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi ibn Umar wanda muka karanta a wancan makon karancin lokacin amma kuma suka samu lada fiye da ladan waɗanda suka yi aiki wanda yake fiye da nasu har suka ce Allah ka dauke mu aiki daga farkon rana har zuwa wannan lokacin sannan kuma su kuma ka dauke su aiki daga wannan daga karshen rabuni zuwa faduwar rana amma ka ba su lada rubun abinda mu ka ba mu a wancan hadisin na Ibn Umar kenan sai ce na zalunce ku daga wani abu suka ce a'a ita to wannan farala ta ce nake ba mu wanda nasu ishara ga cewar aikin da ke cikin wannan al'umar wato ba shi da tsanani irin na tsananin da ke cikin al'umar yahudu da nasara musamman ma Allah ya nuna mana mu roke shi Allah kar ka dora mana nauyi kamar yanda ka dora shi akan wanda sai gabace mu Allah ta'ala yace qad fa'alt na aikata saboda wannan ishara ce ga cewa aikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsanani da wahala kamar aikin al'umomin da suka gabata amma kuma ladan su ya fi ladan al'umomin da suka gabata daga ciki Allah ya ba al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr ya ba su falala iri daban-daban ka duba ka gani mutum yayi sallah asuba ya zauna a masallaci har rana ta fito yana da ladan hajji da umra cikakke to wannan kaga in ka duba gani dan karamin aiki mutum ya tashi daga gidansa ya je yayi sallah a masallaci yayi sallah raka'a biyu a masallacin Quba yana da ladan umra kamar yanda yazo shi ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine irin falala wanda Allah ya ba mu al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace dalika fadlullahi dalika fadli uti usibu bihi man asha wannan falala ta ce da nake ba mu wanda nasu idan kuka lura akwai bambanci tsakanin hadisin Ibn Umar da hadisin Abu Musa al-Ash'ari a hadisin Ibn Umar ya zo cewa Allah ya ba su qiratan ko ya ba su qiratan wato anini al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka ba su qiratain suka ce yaya su mu mun yi aiki a rabin rana amma ka ba mu sisi ka ba mu qirat su kuma ka ba su qiratain Allah ya ce na zalunce ku wani abu suka ce a'a to zai ce wannan falala ta ce nake ba mu wanda nake na kuma hadisin Abu Musa su ba su komai ba suka ce sun hakura da ladan kuma Allah bai ba su ba amma ɗan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su ladan cikakke bai maganar mikidarin ladan ba sai aka ce an ba su lada cikakke saboda haka wannan ba wai kissa ɗaya bace kissa biyu ce misali ne tunda abu ne na buga misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaba a farkon misalin ya dace da misalin wanda wato a misalin wanda yake da uzuri wajen barin sallar la'asar har lokacin ta ya fita to idan yayi sallar la'asar zai samu lada in yayi sallah bayan fitar lokacin nata zai samu lada sai dai ba kamar wanda yayi sallah a farkon lokacin ta ba saboda su waɗannan a kaga an yi ishara kan cewa sun yi aikin ya lokacin da aka samu su amma ba su kammala ba zuwa ƙarshe saboda haka mai uzuri kamar haka ne yayi sallah a lokacin da yake a lokacin da aka faɗa sai dai bai yi ta a farkon lokacin da ake so ba amma hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi kuma halin wanda ya ganganta barin yin sallar la'asar har lokacin ta ya fita shi ba zai samu komai ba na lada kamar zai zama to shine kamar misalin Yahudu da Nasara wanda suka bar yin aikin da aka ba su su yi sun fara sai suka ce ba za su yi ba suka ce ba ma sa san lada to shine misalin wanda ya bar sallar la'asar ba tare da uzuri ba wannan wata fuska ce ta al-mathal su al-amthal wato al-amsal a misalai da Allah yake da Allah da manzansa suke bugawa a cikin yana buƙatar mutum yayi zurfin tunani sai ka ga a cikin tunanin wani ya dace da ainihin manufar misal din wani ko bai dace ba domin abu ne wanda ake buga wato ake kawowa domin masu ilimi su yi zurfin tunani har su gano menene fuskar wannan misalin da aka buga kamar yadda Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa alalimu waɗannan su ne misalai da muke buga su ga mutane babu mai hankaltar su sai ma'abuta ilimi malamai saboda haka wannan yana daga cikin kun ga fuska biyu kenan wanda aka ambata na fuskar wannan misalin amma Imam Bukhari ya abinda ya ɗauka daga waɗannan misalai guda biyu na hadisin Ibn Umar da hadisin Abu Musa al-Ash'ari shine ishara ga cewar lokacin sallar la'asar yana cikewa ne da faduwar rana faduwar rana shine ƙarshe shine fitar lokacin sallar la'asar wallahu ta'ala a'lam na'am yace babu waqtil maghrib babun lokacin sallar magriba ata shine ibn abi rabah al-makki mara lafiya yana hada sallar magriba da sallar isha wato yayi su a lokacin ɗaya sallar ruksa a gare shi Imam Bukhari yayi ishara da wannan asar din domin ya nuna cewa lokacin sallar magriba babu rata tsakaninsa da lokacin sallar isha ba lokaci ne takaitacce ba wanda yake karewa daga an yi sallar magriba kamar yadda yake a matsabar waɗansu malamai daga cikin su hadda Imam Malik ya ce lokacin sallar magriba lokacin ta ɗaya ne daga an yi sallar kayi sallama lokacin magriba ya kare to idan haka ne kuwa kaga akwai tazara tsakanin lokacin sallar magriba da farkon lokacin sallar isha ne lokacin sallar isha daga bacewar shafaqi ne kaga daga kare sallar magriba zuwa bacewar shafaqi wannan lokaci ne ba sallar magriba ba sallar isha ba ko ba haka ba to in haka ne za a iya hada magriba da isha za a iya hada magriba da isha domin ba a hada salloli sai wanda lokutan su ya hadu kamar yadda za a iya hada asuba da azhar kaga ba a hadawa za a iya hada isha da asuba ba zai yiwu ba saboda akwai tazara tsakanin lokacin su ba lokutan ba su yi ishtiraki ba su yi tarayya a cikin lokaci ba to don haka sai Imam Bukhari ya kawo wannan matsalar cewar mara lafiya yana hada sallar magriba da sallar isha domin yayi ishara yawanci dama idan Imam Bukhari ya kawo maganar wani sahabi ko maganar wani daga cikin malaman tabi'ai bayan ya kulla unwani ba ya kulla taken babin da ya tarjama a gare shi yana nuni ne ya zuwa ga abin da ya zaba na tsakanin malamai wannan matsalar saboda haka dalilin da ya kawo ta shine cewar lokacin sallar magriba wato lokaci ne wanda yake na da tsawo daidai gwargwadonsa kuma hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As shaida ne akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa waqtu salati al-maghrib idha gharabat ash-shams ma lam yasqut ash-shafaq idan rana ta fadi matsawar shafaqi bai fadi bace ba wannan shine lokacin sallar magriba to da kaga lokacin sallar magriba yana da tsawon duk da yake gajere ne daga faduwar rana zuwa fati zuwa fatin shafaqi shine jajajajen nan da ake gani a yamma bayan faduwar rana shine shafaqi to amma wanda suka ce lokacin sallar magriba lokaci ɗaya ne kamar yadda mazhaban malik yace yake sun dogara ne ga hadisin sallar annabi sallam malaika jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tafsilin lokacin yazo a hadisin ibnu abbas kamar yadda muka gani a farkon wannan karatun namu na lokutan sallah a cikin bukhari cewa ranar farko malaika jibril yazo daidai faduwar rana yayin sallar magriba da annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ta biyu ma yazo daidai faduwar rana yayin sallah a lokacin magriba sabanin sauran sallolin a sauran sallolin a ranar farko yazo a farkon lokaci a rana ta biyu yazo a ƙarshen lokaci domin yayi ishara ga cewa akwai rata tsakanin farkon lokaci da ƙarshen lokaci na wa'annan salloli amma sallar magriba da yazo a lokaci daya ya nuna cewa lokacin ta guda daya ne babu rata babu tazara tsakanin su to wannan shine dalilin malik wannan shine madogaran imam malik to amma hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yana hikayar abinda ya kasance ne a madina tunda ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko abdullahi ibn amr ibn al-as yana daga cikin kananan yana daga cikin samarin sahabbai wanda daga madina ne suka so majin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam basu shaidi riwaya daga wajensa ba a makka musamman ganin ma cewa mahaifinsa amr ibn al-as bai musulunta ba sai bayan sulhun hudaybiya saboda haka riwayarsa yana riwayar abin da yake shine karshen al'amari na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sauran mazhabobi suka saba da mazhabar malik suka ce lokacin sallar magriba karshen sa wato yana da dan tazara yana da farko yana da karshe kamar sauran salloli to sai batun jami'i tsakanin salloli ga mara lafiya wannan matsala ce wanda yake tama akwai sabani babu wani riwaya daga sahabbai ba a samu fatawar sahabbai akai ba amma ga fatawar malami daga cikin malaman tabi'ai afa ibnu abi rabah yace mara lafiya zai hada tsakanin su zai hada salloli yayi su a tare kuma wannan shine matsabar ahmad da ishaq daga cikin malamai mutlakan ba tare da wani kaidi ba in ya so yayi a farkon lokaci in ya so yayi a tsakiyar lokaci in ya so yayi a ƙarshen lokaci imam shafi'i ko yace ba zai ba gabaki daya mara lafiya ba shi da uzurin da zai yi jami'i tsakanin salloli yayi sallah kowace akan lokacin da wannan ya ɗaya daga cikin matsalolin da imam suyuti ya saba ma shafi'iyya wanda yake kafa hujja da shi da kan cewa shi ma kansa ya zamanto mujtahidi mutlaq yayi raddi akan cewa wanda bai yadda ba yace to gashi daga cikin ijtihadin da yayi wannan matsalar ya fita daga matsabarsa ya ce mara lafiya zai iya jami'i tsakanin salloli amma malik ya faɗi sharaɗa sharaɗa ya ce idan mara lafiya yana jin tsoron rinjaye akan hankalinsa zai suma ko taɓin hankali zai same shi ko kuma zai shiga cikin wani yanayi wanda yake sallar za ta tsananta a gare shi to sai ya yi sallah a farkon lokaci wato ya jam'u taqdim idan ku baya jin tsoron cewa hankalinsa zai yi rinja za a wato hankalinsa zai fita daga cikin hayyacinsa idan baya jin wannan tsoron to sai ya yi sallah a tsakiyar lokaci ma'ana ya jam'u suri ya jinkirta sallah a zahar sai ƙarshen lokacinta sannan ya gabato da sallar la'asar a farkon lokacinta sai ya yi a wannan lokacin kamar yadda ibnu abi zaid ya faɗa a cikin risala haka shi ma malik ya faɗa a cikin al-mudawwana tare da cewa waɗansu daga cikin malaman malikiya sun ce mutlakan mara lafiya zai jam'i kamar yadda yake a mazhabar shafi'iyya wanda yake kuma a mazhabar ahmad ibn hanbal wanda yake shine kauli wanda yake yafi dacewa da dalili musamman a suhunun yake cewa ai wanda yake buƙatar sauki mara lafiya ya fi matafiyi buƙatar sauki ko ba haka ba mara lafiya ya fi matafiyi buƙatar sauki to tunda ko an ce matafiyi zai iya jami'i tsakanin salloli to min babu aula a sa mara lafiya shi ma a ba shi dama ya jami'i tsakanin salloli in ma ba a ce shi ya fi cancanta ba alal aqalla mun gani a babun azumi Allah ya daidaita su yace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ba shi da lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya to ya rama a waɗansu ranaku to tunda an yi musu an hada su tare wajen rukhsa a babun azumi to a hada su tare wajen rukhsa a babun jami'i tsakanin salloli to wanda shine kuma matabar Imam Ahmad kuma shine Imam al-Bukhari shine ma zabin Bukhari dan duk da yake zai sake a wannan matsalar za ta sake zuwa a cikin babun a kitabu salatul musafiri na'am na'am al-Walid ibn Muslim al-Dimashqi al-Awza'i imamu ahli Sham imamu al-Awza'i da yana da martaba Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i shine malamin Sham malamin Syria sa'an imamu Malik ne sa'a yake wajen Imam Malik duk da yake ya riga Malik rasuwa da shekara 12 dan shi ina ga ya mutu a shekara 167 ne ko 167 in ban yi wahami ba to shine malamin Syria amma madhabarsa da kuma yana da madhaba amma saboda ba a samu wato bajiman malamai wanda suka ci gaba da fatawa akan madhabar ba ya zamanto ilimin madhabar bai yadu ba har ya zamanto an rasa masana madhabar ta zamanto ba a santa ba saboda haka ta zamanto ba ta cikin madhabobin musulunci da daga baya suka zamanto waɗannan madhahib din guda hudu amma da yana daga cikin malamai da suke da madhaba kamar Malik sai dai yawanci dama ɗaya daga cikin abin da yake sa wato madhaba ta mutu shine ya zamanto rashin ɗalibai rashin malamai da za su yi fatawa akan wannan madhaba shine abinda Ashab ya ji tsoro ai da yaga Shafi'i ya zo yaga yana ta fatawa mutane duk almajiran Malik suna komawa wajensa sai rinka sujada yana a cikin sujada yake addu'a Allah ka dauki ran Shafi'i in ba haka ba ilimin Malik zai tafi cikin kwana 7 ko Shafi'i ya rasu na'am Abu Najashi a'a huwa Ata ibn Suhayb huwa Ata ibn Suhayb bai sa ba a'a ina yuniniya ya kamata a ce akwai huwa Ata ibn Suhayb na'am نعم حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع حكى عن يونينياتك أما في رواية أبي ذر أبو النجاشي مولى رافع هو أطاء ابن صهيب وعند الأصيل مثله وعند الحافظ ابن عساكر حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع سوى حكى أكوي نعم أكوي هو كو تبربر من إتانا na'am shine Ata ibn Suhayb maulan Rafi ibn Khadij ya maulan ka ma'ana yana ya kasance bawan sa ne wanda Rafi ibn Khadij sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine ubangidansa kuma ya kasance yana tare da shi shekarar su shida tare har ya antar da shi na'am yace na ji Rafi ibn Khadij ya kulu yana cewa mun ka na'am mun kasance muna sallan magriba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ɗayan mu ya fita wato yayi sallama ya fita daga cikin salla wato a idan da salla la yubsiru dai alhali ɗayan mu yana ganin wato wurin da kibiyarsa take faduwa wato idan da idan yayi jifa idan yayi harbi zai ga inda kibiyarsa za ta fadi wannan ishara ne ga me ga sauran haske wato akwai sauran haske kuma kun san sun kiyasta cewa wato awan faduwar kibiya idan akai harbi da ita na madaidaicin mutum shine kashi biyu cikin uku na mil daya kashi biyu cikin uku na mil daya kuma dai yawanci in suka ce mil ana kiyasta shi da irin mil din da muke da shi dai na turawa din nan mil din ingila wanda yake kilo daya da kilo daya da mita 600 kilo daya da mita 600 1.6 ko 1.6 ko shine to wato kilo daya da mita 600 shine tsawon zangon harbi to kaga abinda zai sa da magaruba bayan faduwar rana kaga wannan nisan ya nuna kan cewar wato akwai sauran hasken rana matuka kuma fatkar cewa da yace kunna mun kasance ya nuna cewa wannan ita ce al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar kamar yadda ta zo a cikin musnad na imamu ahmad yace cewar kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib mun kasance muna sallar magruba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma narji sannan mu koma gida fa natarama murinka wato murinka gwada jifa murinka gwada harbi hatta na'tiya diyarana har sai mun isa gidajen mu wato an tafi na fito daga sallar magruba ana komawa gida to ana kuma wannan nishadin na gwada harbi wato duk yana da ɗaya daga cikin zamantowa cikin shiri da tanadi na yaki da gina jiki da motsa jiki fa ma ya'fa alaina mawaqi'a sihamina inda kibban mu suke faduwa baya fuya a gare mu to wallahi akwai ma'ana biyu a cikin wannan na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggauta yin sallar magruba daga rana ta fadi yake sallar magruba ma'ana ta biyu baya tsawaita ta yana gajarta sallar magruba wannan shine al'adar sa wato salla ce gajeriya domin inda koda ya fara ta da wuri inda zai tsawaita karatu a ciki to zai zamanto lokacin nan dare yayi duhu ya so ma shigowa to kuma shi ya kasance kamar yadda aka nuna kasancewar nan tana nuna akan cewa wannan abu ne wanda yake ya dawwama a kai shine halin sa amma abinda aka ruwaito na cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar magruba da suratul a'raf izu fi biyu daraja yayi sallar magruba da suratul a'raf to wannan ita ce wadda ake cewa waqi'atu ayn abu ne wanda yake ya faru lokaci daya ba al'ada bace za ta iya daukan fassara domin yawanci irin wannan abu ne wanda yake faru a lokacin da al'umma take buƙatar irin wannan kamar ko lokacin wani yaki ko lokacin wata aya ko lokacin wani hali na tsoro da ake buƙatar tsawon sallah ya sanya ma mutane imani ya zada karfafa a cikin zuciyarsu kamar yadda aka rawaito sayyidina Abubakar ya salla asuba da suratul baqara to anda waɗansu malamai suka fassara shi da cewa lokacin da ake ta yakin ridda lokacin da mutane bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu waɗansu ƙauyawa wanda suka yi nisa da madina suna ridda suna barin addinin musulunci to saboda isa matukarsa wajen tsoron afkuwar fitina a cikin musulmi yana daga cikin abin da yake yi wato ya tsawaita sallah daɗe a tsaye a cikin sallah saboda wannan yana tsuma mutane ya jaddada imani a cikin zukata to dan haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na kamar yin wannan yayi sallar magruba da suratul a'raf ko kuma yayi sallar magruba da wattur wa kitabin masthur ita ma duk da yake bata kai ma rubi'i ba amma ita ma tana da tsawo dangane da abinda aka ruwaito ni cewa yana sallar magruba da wattini wa zaitu to amma kaga a faɗi cewar ya kasance yana yi ya nuna cewa sallar ta su fata sau kuma ya nuna cewa daga an yi sallar magruba yake to akwai wannan yana nunawa cewa kenan ya bai kamata a samu wata rata tsakanin kiran sallah da ta da sallar magruba ba wanda yake shine zahiri wato ana kiran sallah sai ai sallar magruba wannan shine matsabar mali Malik baya ganin in akai sallar magruba a shagaltu da wani abu domin shi lokacin sallar magruba daga rana ta fadi gurgudan yanda mutum zai yi tsarki yayi alwala yayi sallar raka'a uku da surori waɗanda suke wato kanana shi to lokacin ta ya kare saboda haka a jinkirta ta ko yaya ne shi wannan ba karɓabbe bane a wajensa matabar Malik kenan Imam Shafi'i yace babu laifi bayan an kira sallah gurgudan yanda mutum zai dan zauna bayan kiran sallah to sai a tada iqama Imam Abu Hanifa yace gurgudan yanda mutum yana tsaye zai karanta ayoyi uku na Al-Qur'ani cikakku shine dan ratar da ya kamata a bayar tsakanin kiran sallah da iqama wanda duk yafi su cikin malaman nan da dalili shine Imam Ahmad ibn Hanbal cewa gurgudan yanda mutum zai sallah raka'a biyu shine lokacin da ya kamata a bayar gurgudan yanda mutum zai sallah raka'a biyu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana uku yace liman sha ku yi sallah kafin magruba ku yi sallah kafin magruba yace ga wanda ya so shi yasa aka ruwaito daga hadisin Anas idan aka kira sallar magruba yace kunna natabadarul sawari nusalli rak'atayn mun kasance muna rige-rige dan mu samu wato al'amudan masallaci wato mai sutura da shi mai sallar raka'a biyu to shine Imam Ahmad yace a ratar da ya kamata a samu tsakanin kiran sallah da tada iqama tsakanin kiran sallar magruba da tada iqama shine gurgudan yanda za a yi wannan raka'o'i guda biyu ba sa cikin sunnoni ratibai amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wanda ya so yace ga wanda ya so to wannan ya nuna suna cikin nafila amma ba sunna bane tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da arwaito yana yin su yana dawama akan su ba kamar yanda yake dawama akan waɗannan sunnoni ratibai guda 12 to dama kuma bambanci tsakanin sunna da nafila kamar yanda yake a matabar Malik kenan nafila shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ladan dake ciki ko kuma yayi umarnin da yake ta fuskar wato a kwadaitarwa ba ta fuskar cewar sunna ce da za a dawama akai ba na'am نعم محمد ابن بشار السدوسي محمد ابن جعفر شنو وند اكي مثلا لقدي ده غندر وند يكو كوا سنن حديثا شعبه يجي حد اي شعبه يا زنتا منا حديثي ابن الحجاج دغ سعد شنو ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري ابن نعم daga Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi tattabakunnan sayyidina Ali yace Hajjaj ya zo Madina wato Hajjaj a shekara ta 74 aka turo shi Walid ibn Abd al-Malik ya turo shi ya zamanto shine gwamna a Madina da Makka to ya zo Madina kafin daga baya ya cire shi ya mayar da shi Iraq al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda ya kashe Abdullahi ibn Zubair wanda yake ya kashe bayin Allah ba kadan ba shi ya kashe Sa'id bayan ya kashe Abdullahi ibn Zubair ya kuma sa aka ya yi ma mahaifiyarsa sahabiya yarna na Aisha Asma binta Abi Bakr yayi mata ba'a yayi mata bakakin maganganu inda ita ce uwar Abdullahi ibn Zubair shine har ta fuskance shi ta kalle shi cewa dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a yi makaryaci a cikin Saqif kuma za a yi jabberi wato mai zubar da jinin mutane a cikin kabilar Saqif yace amma makaryaci mun gan shi shine Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi wanda ya da'awar annabci Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi yace mun gan shi to bana yace masa bana ganin wato jabberin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata za a same shi a cikin kabilar illa kai ne shi ya kashe Sa'id ibn Jubair ya kashe Sa'id ibn Jubair a ɗaya daga cikin manyan malamai almajirin ibn Abbas yana shekara dan yana cikin gwarzantaka sa dan shekara 33 ya kashe shi ya da kuyan ya kashe shi a Iraq malamai da dama ya kashe su amma kuma duk da haka kuma yayi hidima ga alqur'ani shine ya shine yasa aka yi dugo-dugo akan alqur'ani aka yi wasali aka rarraba shi izifi nisfi rubu'i da sukuri dinnan da duk aka yi duk lokacin hajjaj aka yi duk wannan hidima ga alqur'ani saboda haka hukuncin sa yana wajen Allah na'am to sai muka tambayi Jabir ibn Abdullah me yasa suka tambayi Jabir ibn Abdullah saboda da Hajjaj yazo yana jinkirta sallah ba inda yake ba inda ake sallah yake yi ba kuma a matsayin sa na shine sarki ba za a yi sallar jami'i ba sai shi idan yazo lokacin da za a yi tunda shine sarki sarakuna su ne limamai saboda haka jinkirta lokacin sallah zai sa hatta mutane ma su kasa gane yaushe ne ainihin lokacin sallah to sai suka tambayi Jabir sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai ya ce manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar azhar bil hajira a lokacin garjin rana wato a lokacin da rana ta zamanto ta take da tsananin zafinta bayan zawali wannan ya nuna cewa wannan shine al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya kore al-ibrat wato a sanyaya sallar azhar din tunda abinda yake sanyawa ya sanyaya sallar azhar ba dan shine al'adar ta dangane da sallar azhar ba saboda tsananin zafi ne kuma ba kowace rana ce a cikin shekara ake tsananin zafi ba idan ana tsananin zafi shine yake jinkirta ta in ko ba a yi to yana sallar azhar bil hajira da wato farkon lokacin da rana ta take a cikin wato garjin hasken ta da zafinta na'am kuma yana sallar la'asar alhali rana wato tana da tsananin tana da sauran haskenta sallar magruba kuma idza wajabat idan rana ta fadi wajabat ay saqatat in ta fadi fa idza wajabat junubuha fa kunu minha wa aqimul qani'a wal mu'tar fa idza wajabat junubuha haka Allah yace idan wato taguwa da kuka soke idan ta fadi idan gefen ta ya fadi to ku ci daga gare ta daga nan ne aka samu alwajib bi ma'ana as-safi fadadde wato wanda yake matabbaci domin duk abin da ya fada a kasa ai ya tabbata a kasa to shine a ma'anar wujub saboda haka wal maghriba idza wajabat sallan magruba idan rana ta fadi sallar isha kuwa lokacin wani lokaci da lokaci idan ya gansu sun hadu ajjala sai ya gaggauta idan ya gansu sun yi jinkiri basu fito ba akhara sai ya jinkirta ita kuma sallar asba sun kasance ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatarta da sauran duhun dare wato aita ma a farkon lokaci yake wato da sauran duhun dare a gari bai soma haske ba lokacin da yake sallar asuba kunga wannan hadisin na Jabir ya bayyana lokutan sallah ga waɗannan tabi'ai da suka yi masa wannan tambaya ya faɗi lokacin sallar azhar da lokacin sallar la'asar a shahid a wannan babi shine lokacin sallar magruba kunga hadisin farko ya yi ishara ne ga cewa yana yin ta wato yana yin ta da wuri da sauran haske bai yi bayanin daga yaushe ne yake yi ba domin zai iya dauka in yana sallar magruba da sauran haske wataƙila kenan ma tun kafin rana ta fadi yake yin ta amma wannan hadisin na Jabir ya bayyana lokacin da yake sallar magruba shine daga rana ta fadi kuma sallar isha duk da zai sake maimaita wannan hadisin ya nuna kan cewar yana wani lokaci ya jinkirta ta wani lokaci ya gaggauta ta jinkirtawar da gaggautawar ya rataya shi ne da halartar mutane idan ya ga sun zo mutane sun halarto an cika masallaci to sai ya gaggauta ya yi in kuma ya ga mutane an yi jinkirin fitowa sai shi ma ya jinkirta kada ya matsa musu kaga ya nuna kula da halin da al'umma ne kula da halin jama'a wanda haka shugaba ya kamata ya kasance haka mu shugaba ya kamata ya kasance kuma haka limamai ya kamata su koyi da wannan wato a rinka kula da halin jama'a kada mutum yayi abin da zai zamanto ya sanya ma jama'a mashakka tsanani musamman wato su sahabban Madina yawancin su masu lambu ne suna da gonaki da lambuna za su yi aiki a lambunsu har rana ta fadi in aka yi sallar magariba lokacin ne za su je gida su danci abinci lokacin ne za su je gida su danci abinci ba bayan isha suke cin abinci ba don aka shiga gida a je a ci abinci watakila za a saboda an yi aiki a gona mutum zai buƙaci ya ɗan yi wanka ko mutum zai buƙaci ya canza kaya ko dai wani shugul wani abu da zai shagaltar da shi tunda ya yi ni baya gida to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya matsa musu sai ya kyale su lokacin idan ya ga sun fito idan ya ga sun halarci masallacin suna da yawa sai ya gaggauta idan kuma ya ga sun yi jinkiri sai ya sanya su sai shi ma ya jinkirta sallar kuma shi yasa ne a nan ne malamai suka ce Ibn Daqiq da ya kawo wata matsala shi ne al'amura guda biyu idan suka ci karo da juna wanne za a gabatar shin mutum ya gabatar da sallah a farkon lokacinta shi ne ya fi ya sallar shi kadai a farkon lokaci ko ko ya jinkirta ta don ya yi ta a cikin jama'a wanne ne ya fi ya jinkirta ta a cikin jama'a ya bar farar lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul amali afdal yace as-salatu li waqtiha ya bar sallah a farkon lokaci ni ba haka tambaya ka take ba Madjubo mutum yayi sallah a farkon lokaci shi kadai ko ko ya jira yayi sallah a cikin jama'a su ba a farkon lokaci za su yi ba in zai yi jami'i ba zai samu falalar farkon jama'a ba ba zai samu falalar farkon lokaci ba idan zai samu yana so ya samu falalar farkon lokaci sai dai ya sallah shi kadai to wanne ne yafi ya samu falalar farkon lokaci ya sallah shi kadai ya hakura da na jami'i ko ko ya jira ya samu karshen lokaci ya hakura da na farkon ya samu na jami'i ya hakura da na farkon lokaci yayi a gida sannan kuma ya je ya sake ya je ya kawo nafila ina ka samu wannan Madiba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ai wannan idan ana jinkirta sallah har lokacin ta ya fita shine yace ku yi sallah a gida sannan ku zo ku yi sallah tare da liman a cikin jami wannan ai in lokaci suna jinkirta sallah har lokaci ya fita amma wannan a jinkirta ta dan jama'a ta hadu wannan hadisin asali ne Ibn Daqiq ya ce wannan hadisin asali ne cewa abinda yafi falala a jinkirta sallar dan a samu jama'a ya fi mutum ya yi sallah shi kadai a farkon lokaci tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin falala sai ya jinkirta sallar domin a samu jama'a bal jinkirta sallar da yema ba ma domin a samu jama'a bane dan a samu taruwar jama'a fiye da jama'ar da take nan tunda ai akwai mutane amma idan ya ga cewar ba su hadu ba kamar yanda yazo a riwayar Muslim idan kathura an-nas ajjal idan mutane suka zo da yawa sai ya gaggauta wa idan qallu idan kuma suka zama su kadan ne akhara sai ya jinkirta an fahimta saboda haka ma ya halatta a jinkirta sallah ga barin farkon lokacin da domin a sami yawan jama'a kuma wannan dalili ne kamar yanda yazo a hadisin rajulun min al-ansar cewar jama'ar da ta fi yawa ta fi lada a wajen jami'i kamar yanda yazo wa kullama kana sar kana azka salatu rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul wa kullama kana al-adad akthar kana azka kanat as-salatu azka mutum yayi sallah tare da wani da mutum daya yafi yayi sallah shi kadai yafi sarrafa ta tsarki bi sai ya sallashi shi kadai yayi sallah da mutane uku ya fi bi sai ya sallah da mutane biyu ko yaushe adadin yafi yawa to ko yaushe sallar ta fi sarki to kaga gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin riwayar muslim ta wannan hadisin ta fassara abinda ake nufi da ahyanan ahyanan shine idan yaga mutane sun zo da yawa to sai ya gaggauta yayi a farkon lokaci in yaga kuma sun zaman to kadan to sai ya saurara har sai sun taru an samu jama'a mafi yawa sannan sai yayi sallah eh as-salatu li waqtiha ba li awwali waqtiha ba fassara ce aka fassara ta li waqtiha da cewa li awwali waqtiha na'am na'am alaikum assalam to kaga dai ga dai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to da haka mu za mu canza tsarin mu sai mu canza tsarin mu yanda yake zai dace da limamai da ladane su kula da wannan amma kuma wani lokaci ai ka san yanda yanzu yanda sha'anin agogo yake kowa ya saba ga lokacin da ake sallah saboda haka a lokacin nan za su zo mutane suna da wani wata hidima ta su wanda aka yi jinkirin fiye da lokacin da aka saba sai zamanto su ga an shiga cikin haƙƙinsu to kuma wato kula da halin mutane wannan hadisin babban abin da ya nuna mana kenan kula da halin jama'a suke ciki yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma wannan sunna ce da ya wajaba ai koyi da ita ba mutun ya ce ai ibada kuka zo ko kun so ko kun ki inda tafiya kai kasuwa ba jira zaka yi ba to ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba na'am نعم المكي ابن ابراهيم ابن بشير نعم يزيد ابن ابي عبيد مولى سلمة ابن الاكوع دج سلمة ابن الاكوع يجي mun kasance muna sallar magriba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta boye a bayan shamaki wato daga ma'anar rana ta boye a bayan shamaki me shamakin rana shine wato iya haddin kasa ya zamanto ta boye a kasa wannan abinda zai yanda wato girar rana wato doranta na karshe yanda zai boya shine ta buya a bayan shamaki wato daga rana ta fadi kike sallar magriba wannan ya nuna kan cewar sahabbai haka suke yi ba sai sun jira gari yayi duhu ba kuma sai sun jira sun ga tauraro ya fito ba kamar yanda wannan kuma ijma'i ne na al'ummar musulmi daga rana ta fadi ake sallar magriba amma waɗanda suke cewa ba a sallar magriba sai tauraro ya fito to kamar yanda Ibn Rajab yace wannan magana ce ta in bid'a babu wani malami da ake dogara da maganarsa da ya tafi akan haka wanda yake shine ra'ayin ɗan shi'a ba sa karya ba sa sallar magriba ba kuma sa yin azumi sai sun ga tauraro ya fito a yamma ba sa shan ruwa ba sa shan ruwa in sun yi azumi sai sun ga tauraro ya fito wani ɗan shi'a ya taɓa musu da ni zai kai ni airport a Madina sai ana kiran sallah sai na kama cin dabino sai yace yanzu lokacin ban san dan shi'a bane bai nuna bai san dan shi'a bane yace ya kake cin abinci yace ba gashi an yi kiran sallah ba yace ina tauraro ai tauraro bai fito bane yace wai kake tauraro ya fito sai na ga masa hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa idza aqbala al-layla min hahuna wa adbara an-nahara min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'im sai yace to yanzu ba jirgin sama zaka hau ba yace eh yace to daga hau ka hau jirgin sama zaka ga rana yace to a saman muke yanzu ko a kasa muke inda a sama nake shine zaka ce min haka to ina ganin rana bazan kare azumi ba amma ina kasa ban ga rana ba sai in ce wadan ai in na hau sama zan ga rana to na hau saman ne ai a kasa nake na'am amma maganar da ya faɗa haka ne dan in a sama rana ta fada a kasa an yi jinkiri ka shiga jirgi ka hau jirgi na tashi yayi sama can sai ka ga kawai rana a gaban ka bal idan kana tafiya ta yamma a cikin jirgi zaka zo waje rana ta fadi, rana ta fadi, kana dada cin gaba sai ga rana kuma a gaban ka ta sake fitowa, saboda saurin da jirgin yake yi ya kai ya riski wajen da rana bata riga ta fadi. To yanzu irin wannan idan kai sallan magariba sannan ka sake ganin rana, ya zaka yi? Na'am, yake da. To shine sai mu zo matsalar mu ta usul, hal al-amru yartadi at-takrar, umarni yana buƙatar cewar yana nufin kamar mai ta, saboda haka kai sallar magariba da rana ta fadi, yanzu gashi rana bata fadi ba, ta sake faduwa, zaka sake wata sallar magariba kenan ko shi rana ta fadi? Na'am, na'am, mu karasa. Na'am, Adam ibn Abi Iyas, kun ga wancan hadisin da ya wuce, yana daga cikin turafiyat na Bukhari, tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku kawai. Rak. Na'am. Na'am, ibn al-Hajjaj, Amr ibn Dinar al-Makki, yace na bi Jabir ibn Zaid Abu Shafa, daga Abdullah ibn Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a bakwai tare da raka'a takwas gabaki daya. Raka'a bakwai gabaki daya shine magariba da isha a tare, samaniyar raka'a takwas tare shine azhar da la'asar a tare, kuma tunda yayi su babu kasaru kenan a zaman gida ne. Shine hadisin da ya gabata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar da magariba da isha a Madina ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba. Aka ce ya aka yi haka, yace yana yayi nufin ne kada ya takura ma al'ummarsa, kamar wanda mabhatin wannan hadisin ya gabata. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin. Sallallahu alaihi wa sallam, sai mu shayar da wato a mayaka, mu shayar, mu kawo musu ruwa, kuma mu sanya, kuma mu yi jinya ta sanya, ta shafa, ta sanya magani a ga marasa lafiya, wato su zamanto kamar wato majinyata suna aikin jinya. Sai dai wannan jihadin da suke yi bai zamanto jihadi na wajabci a kansu ba. Haka zalika akwai Ummu Waraka, ita ma ta kasance tana fita jihadi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata albishir da cewa za ta je yaki, za ta je jihadi tare da sojojin musulmi, da za su sojojin musulmi na farko da za su kai hari a cikin ruwa, kuma za su yi shahada, kuma haka din akai. To amma kamar da zamanto wajibi a kansu ba, domin Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ya Rasulullah, akwai jihadi wajibi akan mata? Sai ta ce, sai ya ce eh, akwai jihadi wanda yake shine jihadin su, babu yaki a cikin wannan jihadin, shine hajji da umra. Hajji da umra, shi yasa Aisha radiyallahu anha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yawan hajji da umra, domin shine jihadin mata. Sannan wannan yace Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani, amin. Mutum ne ya tashi daga bacci sai ya samu danshi a jikinsa, ya yi zaton madiyi ne sai ya yi tsarki ya je ya yi sallah ta asuba, bayan gari ya waye misalin karfe 8 na safe ya fahimci maniyi ne ya fito masa. To yaya matsayin sallar asuba da ya yi? Idan akwai ramuwa yaushe zai rama ta? Matsayin sallar asuba da ya yi ba ta yi ba, sai ya sake ta, sai ya sake ta bayan ya yi wanka, sai ya wanka ya rama wannan sallar asuba din, kuma ya gaggauta rama ta, kada ya jinkirta ta har lokacin azhar yayi. Daga ya gane kan cewa maniyi ne, sai ya yi wanka ya rama sallar asuba, ba ta yi ba, domin wajibi a kansa yayin da ya tashi ya ga danshi a jikinsa. Yana da yaqini cewa ba shi da sarki, yana da yaqini cewa ba shi da sarki. To kuma yaqinin nan na cewa rashin sarki ba zai kau ba, sai da abin da zai gusar masa da sarki gabaki, zai gusar masa da kari. Idan yayi alwala ba zai gusar masa da babban kari ba, saboda haka yana shakka akan cewa babban kari ne ko karamin kari. Yaqini shine cewa babban kari, don haka wannan yaqinin na cewar yana alwalarsa ta kari zai sa shi ya wanka. Shi yasa ne malaman fiqh suka ce wanda ya tashi ya ga danshi a jikinsa to sai wanka sai wanka domin wannan shine yaqini a san cewar ya gusar da kari daga gare shi babban kari saboda haka wannan wankewa da yayi alwala wannan ya gusar da karamin kari babu yaqini akan cewa shine akan sa dan haka wajibi sai ya sai musamman kuma yanzu yaqinin ya tabbata a gare shi sai ya rama wannan sallar ta asuba ba za a ce yayi sallar asuba akan daidai ba domin da muhalli ne wanda aka ce yayi ijtihadi kuma alal misali ya tashi bai gane kibla ba sai kawai yayi sallah yayi kargado kawai yayi sallah yana fuskantar wata jiha da gari ya waye rana ta fito ya ko kuma ya shiga gari ya ga inda alkibla take ta garuruwan sai ya ga inda ya kalla ba jihar alkibla bane to a nan wajen ba zai rama sallah ba sallar sa tayi domin wannan sharadi ne wanda yake yayi daidai gurgudan sa wajen yin kargado amma a nan wajen wato zimmar sa bata barranta ba saboda wannan ka'ida ta al-yaqini la yuzalu bishak sannan wannan yace Allah ya kara wa malan lafiya arziki da wadata ya kuma kare ku daga sharrin mahasada amin malan ni ne nayi bakance akan cewa idan wani abun alheri ya faru gare ni zan ba da kyautar kudi to abun kuma ya faru sannan kuma abokina zai yi aure idan na dau wannan adadin kudin da nayi alƙawari ne da nayi alƙawarin bayarwa na bashi su a matsayin gudumawata na soke bakance na da kace zaka fitar da zaka bada kyauta kace kyauta baka ce sadaka ba kace da niyyar kyauta ne to ita ko tunda abokinka ai gudumawa ma kyauta ce kyauta shine abin da ka baya ma wani domin wato soyayya ko domin ka kyautata masa ko domin yayi maka wani alkhairi ka ji dadi kai ma kana so kai masa wani alheri wannan duk yana daga cikin kyauta sabanin sadaka wanda zaka yi ne saboda Allah kawai to tunda ba kancan da kai shine zaka yi kyauta in ka ba mu abokinka ma gudumawar zai yi aure da niyyar kancewa wannan ba kancan ne shikenan ko ba shi ba kance ba sai ka gaya masa ba cewa to ka karbi wannan amma ka san cewa ba kance ne fa nayi da Allah ya mun wani abu ba sai ka faɗi wannan ba in dai kawai ka bashi kai ka sani a zuciyarka cewa cika ba kancan ka ne to ka sauke wannan haƙi da yake kanka ko babu kafara ba za a neme ka da kai kafara in baka cika ba kancan ka ba sannan wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da aljanna tare da mu dukkanin mu amin malam tambaya ta akan cooperative society ne muke da shi a office suna ba mu bashi na kuɗi amma akwai 5% da za a biya a cikin wata 17 suna kiransa da sunan admin charges a nan malam sun ce wai 5% din members ne suka amince domin kula da cooperative din malam a nan ya halarta ko kuma riba ce kuma ya ya kamata a yi wato sharɗanta administrative charges akan bashi da aka bayar wato sharadi ne mai tsananin gaske don saboda a fitar da shi daga bashin riba dole idan za a sharɗanta administrative charges ya zamanto wani aiki ne ayyananne wanda ake yi da wannan bada bashin da aka yi to idan wannan aikin ne shine malamai suka halarta taron malamai na duniya an yi musu tambaya akan wannan Islamic Development Bank bankin Islami Litania kan cewa suna ba ma kasashe na musulmi fakirai bashi don ai waɗansu ayyuka kuma suna buƙatar su zo su rinka duba wannan aikin da ake yi suna buƙatar su yi tafiye-tafiye na mutanensu ma'aikatansu da za su zo su duba idan suka ce za su bada bashi kuma su biya kuɗin ma'aikatan da za su zo zai zamanto wannan nauyi zai yawa a kansu gashi sun bada bashi da babu ruwa ba ƙari a ciki sannan kuma maimakon ma a ce shi wanda ya karɓi bashin shine zai ɗauki nauyin abin da yake na maslahar aikin da ya karɓi bashin ne ya yi sai ya zamanto kan cewa shi wanda ya bada bashin shine zai ringa ɗaukan wannan nauyin to sai malamai sai aka yi musu fatawa majma'al fiqh al-islami cewa idan abin da za a karɓa na kuɗin ya yi daidai wato gwargwadon irin nauyin aikin da aka yi ne to ya halatta suka ce saboda malamai sun ce idan mutum ya zo ya karɓi bashi daga wajen wani sai aka ce a samu wanda zai rubuta wannan alƙawar gwanan bashi kamar lawyer kenan kamar draft lawyer a ce ya zo ya rubuta to lawyer ko idan yayi kasan sai yayi charge in minti 30 yayi zai gaya maka cewa ga bill din sa kawai ba ai bai an gaba an tafi gaba ki dai kana komawa gida zaka ji waya ga bill din sa ko ba gaba ba rista to waye zai dauki wannan nauyin sai suka ce to ai Imam Abu Hanifa ya ce idan mutun ya rubuta ya ci bashi idan mutun ya zo karban bashi babu laifi ga wanda ya bashi bashi ya ce haƙƙin rubuta bashin yana kansa shi wanda ya karbi bashin saboda haka idan a ce ya karbi bashin miliyan 1 lawyer yayi cajin kudin rubuta bashin a cewa 10,000 ne in ya tashi biya ya biya miliyan 1,100,000 ga wanda ya bada bashin domin 10,000 nan ta wanda ya rubuta ce wanda shi wanda ya karbo ya bada bashin zai cira daga aljihunsa ya bashi saboda haka ya dawo da kudin sa wannan irin wannan administrative charges din ya halatta saboda haka ba administrative charges ba abu ne wanda za a sanya shi wato percentage na gwargwadon bashin da ka karba ba a'a za a sa shi ne a yankakken kudi wanda yake shine ainihin hidimar da aka yi da take da alaka da bashi dan haka ne ba a shartanta shi sai a da fatawar malamai dukkan inda ake administrative charges wan malaman da suka yayin da malamai suka halatta a yi suka ce sai da wato murakaba da fatawar malamai su duba su gani me administrative charges din menene ainihin abin da aka yi daga wannan abin za su gane wannan ya halatta a sa shi a cikin administrative charges ko bai halatta ba saboda yadda shari'a ta tsananta akan riba domin kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa idan mutum ya baka bashi to ko cikin tafin hannunka ne na abincin dabbar sa kada ka bashi domin kada ya zamanto ka bada riba shi kuma kai in an bashi kada ya karba saboda kada ya zamanto ya ci riba saboda haka abin da ya wajaba su yan cooperative society su sanya flat fee kudi wanda dukkan member zai bayar na gudanar da cooperative society ko ka ci bashi ko baka ci bashi ba a ce daga cikin abin da ake bayarwa akwai duk wanda ya shiga ga abin da zai biya na kula da cooperative society ko ka ci bashi ko baka ci bashi ba in ko ba haka ba in wannan akan waɗanda suka ci bashi ne to waɗanda suka ci bashi din ainihin hidimar da ake bukata a yi da bashin ya zamanto shi ne za a sanya musu kuma dole su tsaya musamman idan na musulmi ne su tsaya su kula da neman fatawar malamai akan wannan sai dai yawanci cooperative society din watakila ba na musulmi bane na hadaka idan ba na musulmi bane to kada ka hakura kawai da karban bashin su ka je ka nemi inda yake zaka biya koda abinda zaka biya fiye da wannan ne na koda wato shine irin yanda bankunan musulunci suke sai maka sayar maka wannan shine aula dan ka kubutar da ka shiga cikin riba sannan wannan yace malam za a iya dauka daga wannan hukuncin wanda duk ya fara aiki bai gama ba sai ya bari ba za a bashi komai ba wannan Imam Bukhari ya dauki wannan hukuncin kamar yadda ya zo mana a kitabul ijara cewar wanda ya shiga aiki wanda ya alƙawarin zai yi aiki sannan ya saba sharadi na wata mudda bai cika ba to ba za a bashi komai ba saboda ita ijara aikin kodago yana daga cikin abin da ake cewa aqdul lazim wato kullar alaka ce da ake kullata wadda take lizimtar kowanne ɗaya daga ciki ba zai warware ta ba a ganin damar idan ka dauki mutum aiki kuma yazo ya fara ba za ka ce to ai shikenan ni na fasa ba kawai kai akan kanka dole sai da yardar sa kamar yanda shi ba zai ce na fasa aikin ba sai da yardar na farko idan kowanne daga cikin su ya warware ba tare da ɗayan ba idan shi mai ɗaukar aiki ya warware ba tare da yadda wanda ya ɗauki aiki ba to abin da ya ce zai bayar ya lalace shi idan shi kuma wanda aka ɗauka ya warware ba tare da yadda wanda ya ɗauke shi aiki ba to aikin da ya tafi a banza ba zai ci komai ba na'am ba ja'ala ba ja'ala ita daban ce in aikin sai idan ka samu wannan an ce maka ai ja'ala ba a iyakance mata lokaci, ijara ita ce ake iyakance mata lokaci. Ka dauki mutum zai maka aikin awa 10 yayi awa 1 sai ce shi gaskiya ya gaji ba zai iya ba, to ba zai cancanci lada ba sai yayi awa 10 ne a cikin aikin, ba za ka biya shi awa 1 ba, ba za ka biya shi awa 1 ba in dai ka dauke shi zuwa ka haddade mudda. Za mu dawo wannan da Allah a cikin babul ijara. Bukhari ya akan wannan ya dauki wannan hukunci, kuma wannan yadda yana daga cikin haka yake, yana daga cikin dalilan mazhabar Imam Ahmad, kuma ya dace da yanda aqdul ijara yake, domin ijara aqdul lazim, aqdi ne wanda yake wani ba zai warware shi ba kafin cikar sa. To sannan ƴan uwa masu neman addu'a, akwai wanda yake neman addu'a ya je interview har sau biyu wajen neman aiki, amma har yanzu shiru yana neman addu'a, Allah ya bashi aikin yi, amin, Allah ya bashi aikin yi, Allah ya yassare masa. Akwai ƴan uwa da dama samari musamman da suke neman aiki, Allah ka buɗa musu, har da ma ƴan mata da mata zawarawa wanda su ma suna ta baki, suna ta kokari da marayu a gabansu, suna neman aiki, Allah ka buɗe musu kofofin falalarka, ka buɗe mana kofofin falalarka baki ɗaya, ka yalwata mana daga cikin arzikin. Sannan akwai wata mace da take shirin fara kasuwanci, tana roƙon addu'a, ai mata addu'a, Allah madaukakin sarki ya sa ta fara a cikin nasara da albarka, Allah ya mata buɗi na alkhairi, ya sanya abinda za ta shiga na kasuwanci din ya zamanto mabuɗin alkhairi ne, ya mata muwafaka, ya ije mata dukkan bala'i da abinki. Sannan akwai dan uwa wanda yake fama da wani dan uwa shi ma yana fama da mushkila tsakaninsa da iyalinsa, muna roƙon Allah ya daidaita tsakaninsu, Allah ya haɗa zukatansu, Allah ya kaɗe fitina a tsakaninsu, abinda ya dame su har ya sa ba su samu daidaitawa ba, Allah ya daidaita su, Allah ya haɗa zukatansu a cikin alkhairi, ya maganta musu dukkan abinda ya dame su. Sannan akwai Alhaji Hassan Talhatu, ɗan uwan wazirin dutse Alhaji Bashir Talhatu, Allah ya masa rasuwa jiya da yana tafiya daga nan zuwa gida, Allah ya ɗauki ransa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna makomarsa, Allah ya hatsa kabarinsa, Allah ya kura da bayansa, Allah ya ɗaukaka darajarsa, Allah ya sanya mu, Allah mun kuma Allah ya sa mu cika da imani. Akwai wanda yake buƙatar addu'a gobe, yana da interview da neman aiki, Allah ya bashi nasara, Allah ya sa ya samu, Allah kuma ya dace, ya sa ya dace da falalarsa, Allah ya buɗa mana falalarsa, kofofin falalarsa gabaki ɗaya. Allahumma la qabida lima basatta wala basita lima qababta wala hadiya liman adlalta wala mudilla liman hadayt wala muqarriba lima ba'adta wala muba'ida lima qarrabta wala hadiya lima wala mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'at. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وزعمائنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.